shirin Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci har yanzu dai binci ƴancin tare da Mahmud Lalo sauran abokan aiki yake farin cikin kasancewa tare da ku a wannan shirin na daren Laraba 19 ga watan Agusta. Za ku ji shirin daidaita sha'anin kasuwanci da ake yi tsakanin kasar Ghana da ta Mexico.
Zai kawo ci gaba sosai. Ya sa za mu samu sauki a cikin kuɗin mota kuma da kayan motar da za mu sai kuma.
Za kuma ku ji yadda asirin wani mai sojan gona ma muryar Amurka ya tono.
Eh to gaskiya abin da za ku basa dabarun yana 50,000.
50,000.
Eh.
Akwai madauke da rahoto na musamman kan yadda manoma da makiyaya ke kaura sannan a hankali daga arewaci zuwa kudancin Najeriya da kuma labaran wasanni. To amma kafin nan mu karanto mana labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Sojojin da suka kifar da gwamnatin Mali sun bayyana a kafar talabijin din kasar. Inda suka alkawarin za su gudanar da zaɓe nan da wani lokaci da ya kamata. A yau Laraba shugabannin masu juyin mulkin suka bayyana matsayinsu bayan da aka yi ta kiraye-kiraye daga ciki da wajen ƙasar kan a maido da doka da oda a ƙasar ta Mali. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi Allah wade da juyin mulkin a sanarwa da ya fitar, yayin da shi ma sakataren janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres da kungiyar raya tattalin arzikin yankin yammacin Afirka ta ECOWAS su ma suka yi tur da lamarin. Kakakin masu juyin mulkin waɗanda suke kiran kansu a matsayin kwamitin ceto al'ummar ƙasar ta Mali ya ce sun ɗauki matakin ne domin kaucewa jefa ƙasar cikin yanayi na rudani da rashin tsaro. A yau Laraba kungiyar tarayyar Turai ta EU ta ce ba ta amince da sakamakon zaben shugaban ƙasar Belarus da aka yi a ranar 9 ga watan Agusta ba. Zaben da masu adawa da shugaba Alexander Lukashenko suka ce an tabka magudi a wani yunkuri na tsawaita shekara 26 da ya kwashe akan karagar mulki. Shugaban majalisar kungiyar ta EU Charles Michel ya ce bayan taron koli na gaggawa da kungiyar ta kira an amince za a saka takunkumi akan wasu mutanen kasar ta Belarus waɗanda ke da hannu a tashin hankalin da ya auku da kuma magudan zaben da aka tafka. A yau Laraba ne da rikicin kasar ya ƙara kasancewa. Bayan da shugaba Lukashenko ya umarci 'yan sanda su dakile masu zanga-zanga a birnin Minsk kwanaki bayan wasu tsauraran matakai da aka ɗauka akan masu zanga-zangar lumana, lamarin da ya sanadin mutuwar akalla mutum biyu ya kuma jikkata wasu ɗaruruwa yayin da aka kama wasu dubban mutane. A daije talata shugaban Rasha Vladimir Putin da yawa takwarin aikinsa Lukashenko ta yin taimakon soji ya yi gargaɗi ga shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel da shugaban Faransa Emmanuel Macron da kada su tsoma baki a harkokin ƙasar ta Belarus. Jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan sun aika da sakon neman tallafin gaggawa na dala biliyan 1.6 domin taimakawa 'yan ƙasar ciki har da ɗaruruwan dubban mutane da ambaliyar ruwa ta shafa wacce ruwan sama ya haifar a jihohi 17 cikin 18 da ƙasar ke da su. Sama da gidaje 20,000 ambaliyar ta lalata a cewar kakaki a ofishin kula da ayyukan jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin Khartoum Saviano Abreu. Ya ce a halin da ake ciki hanyoyin samun ruwan sha 2,000 ne suka gurɓace ko kuma ba su aiki a yanzu. Kasar Australia ta cimma wata matsaya ta sayen rigakafin cutar COVID-19 har miliyan 25 da wani kamfanin hada magunguna da ake kira AstraZeneca na Birtaniya. Rigakafin da a halin yanzu yake mataki na ƙarshe-ƙarshe na gwajinsa da ake yi a jikin bil'adama. A jami'ar Oxford ta Birtaniya aka samar da rigakafin, aka kuma ba kamfanin hada magungunan lasisin yin amfani da shi wanda aka yi masa lakabi da AZD1222. Cikin wata sanarwa da ya fitar, Prime Minister Australia Scott Morrison ya ce rigakafin na jami'ar Oxford na kan gaba cikin waɗanda ake sa ran za su yi aiki daga jerin gwaje-gwajen da ake yi a sassan duniya. Da kuma kara da cewa ana sa ran nan da shekara mai zuwa za a raba maganin kyauta ga kowane ɗan ƙasar ta Australia. Kasar Malaysia ta sassauta wasu ka'idoji da ta gindaya wa ma'aikatan ƙasar wajen ɗaukan baki a aiki, bayan da wasu ƙungiyoyin 'yan kasuwa suka yi gargaɗin cewa matakin zai iya yin illa ga yunkurin da hukumomi ke yi na farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar da ya jigata sanadiyar annobar coronavirus. Matakan kulle da hukumomin ƙasar ta Malaysia suka saka na tsawon watanni sun taimaka mata wajen daƙile yaduwar cutar ta COVID-19. Amma kuma sun sa adadin marasa aikin yi yayi karuwar da ba taba gani ba cikin gumman shekaru. A ƙarshen watan Yuli ne ma'aikatar da ke kula da dokan ma'aikata a ƙasar ta ba kamfanoni masu zaman kansu umarnin su daina dokan baki aiki a wani mataki na samarwa 'yan ƙasar aikin yi. Matakin da ya shammaci 'yan kasuwa da dama. Lamarin da yasa suka yunkuro suka yi gargadin cewa matakin yayi hannun riga da kokarin da ake yi na farfado da tattalin arzikin ƙasar. Domin ma'aikatan na dogaro ne sosai da ma'aikatan da suka fito daga kasashen waje waɗanda suke ayyuka marasa tsoka irin ayyukan da 'yan ƙasar ba sa son yi. A dalilin haka ne ma'aikatar ta sauya akalar tsare-tsarenta a makon da ya gabata, inda ta ba kamfanonin umarnin su ci gaba da ɗaukan ma'aikata 'yan kasashen waje, amma haɗa da wasu 'yan tsauraran matakai da ta yi gargaɗi a kansu.
An gaishe ka Mahmud, labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Gwamnatin Ghana ta yi kishin-kishin na haɗin gwiwa da ƙasar Mexico wajen sarrafa ayyukan ƙera kayan motoci.
Babban jami'in zartarwar hukumar bunƙasa zuba jarin ƙasar Ghana Mr. Yofi Grant ya ce matakin kuma domin baiwa ƙananan 'yan kasuwa a masana'antar ƙwarin gwiwa ne tare da ƙara musu azaman yin takara.
I look at a place in the future where our traders will move just from the retail to the wholesale and to the manufacturing. That is really where we want them to be. We are moving the economy away from the tabletops, you know, to one of productivity, such that our people will produce.
Ina hangen hali da anan gaba 'yan traders za su jira daga matsayin ƙananan 'yan kasuwa wato 'yan kirkinan zuwa manyan 'yan kasuwa har zuwa fagen sarrafa. Nan ne a haƙiƙa inda muke buƙatar su kasance. Muna gina tattalin arziki ne da ya nisanci teburi zuwa na haɓakan sarrafa, yadda mutanenmu za su rinƙa yin sarrafa da kansu. Akan wannan tarbar muke shirya tawaga daga ƙungiyar and trade in Ghana guta a takaici su tafi kasar Mexico su sadu da mutanen da ke sarrafan karafin gyarar motar, saboda a hakika kasar Mexico na daya cikin kasashe da ke sarrafan ingantattun karafin gyarar mota wa kasar Amurka har da Turai. Mr. Yofi ya kara da cewar,
and so in our minds if we get them to meet with our Ghanaian retailers, they can form the partnerships that can then bring, first of all, well, we can bring the spare parts in from Mexico and away from some of the other more expensive markets, but then we can build the capacity such that we can either start assembling or manufacturing from Ghana in partnerships with some of the traders. And for me, that is a very progressive way to look at it.
Saboda haka mu a tunaninmu in sun sadu da 'yan kasuwar Ghana za mu iya haskasa kawance, inda za a iya kawo karafin gyaran motocin daga kasar ta Mexico da gujewa wasu kasuwanni masu tsada. Kuma daga nan za mu iya samun ƙwarin gwiwa inda za mu soma haɗa motoci ko sarrafa su a nan gida Ghana ta kawance da wasu 'yan traders. Ni a gani na wannan ne hanyar ci gaba da za a dubi wannan yunkuri da shi. Anowa Autotech nan industrial area Accra, wani babban makaniki Abubakar Fiyagbedu ya bayyana cewar shirin zai amfani da ainin
zai kawo ci gaba sosai, ya sa za mu samu sauki a cikin kudin mota, kuma da kayan motar da za mu sai kuma za mu samu sauki a nan. Kuma wani lokaci za ka je ka sai kayan ma ba za ka samu kayan ka sai ba, sai wani lokaci sati biyu sati uku sannan ka je kana yawo kana nema, amma idan sun zo aka na za mu samu kayan da sauki, kuma mu yi ma masu motoci aiki kuma samu amfani mota, wanda muke aiki kuma za mu samu ci gaba, kuma gari kuma ya samu ci gaba cikin abin da aka kawo.
Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Sagai da Ridwan Abbas daga Ghana, bar mu leƙa Najeriya, inda za ku ji yadda asirin wani mutum mai suna Muhammad Tukur Usman da ya yi sojan gona ma muryar Amurka ya tono a jihar Kebbi.
Asirin Muhammad Tukur Usman wanda ake kira Malam Ango ya tono ne lokacin da ya yunkurin yaudarar jami'an wata kungiya mai zaman kanta wanda ke aikin kyautata rayukan mata da kananan yara a jihar Kebbi lokacin da suka je gudanar da taruka a garin Nayawuri. Daya daga cikin shugabannin kungiyar wadda bata so ambaci sunanta ba ta ce da suka je garin Nayawuri suka nemi a hada su da ma'aikatan radio domin su dauki rahoton tarukan da za su yi domin a yayata domin amfanin jama'a. Sai aka gaya musu cewa akwai wani wakilin sashen Hausa na murya Amurka aka kira shi kuma ya zo wurin.
To shine da yazo sai nace mishi ya nuna mini da wayar shi. To abinda ma ya foreign dina nace mishi ya za a yi a using application. While kuma number mutanen da ka use Android a garin ku da communities din da muka aiki masu da yawa sai ce haka nan ba suka saurari labari in mutum na da radio sai ce a ce a kawo min radio in ba shi kudi ya sau radio sai ya kunna. Sai fara bin ya wuri hankali to nan ne aka samu ma matsala sai nan da nan nayi tunani ya ce fa bari in kira ka. Da na ga haka nan the next day ya ƙara zuwa yana mu dai mu bada kuɗin je mu bada kuɗi. Ai sai nace shi to kai ka ba mu receipt da kuma nace shi hada certificate of broadcast sai ka ba mu. To nan ne sai ya ce ai dai in kawo kuɗi ai da an gama wa'annan duk cikin kuɗin ne za a je a yi wa'annan pension.
Bisa ga shakku da jami'an wannan ƙungiyar suka nuna akan sahihancin kasancewa sa wakilin sashen Hausa na murya Amurka sai suka tuntube ni na kira sa muka tattauna. Kuma ga yadda tattaunawa mu ta kasance da shi.
A gaskiya hakikanin gaskiya a ni ina tura ma jiyo ya hawa gida ma. Sannan na faɗa masa da cewa ina ta da zarar mun wannan abin za mu kira ta da cewa to ƙarfe kaza ko kuma rana kaza za ta ji an sa wannan program din. To ka ji yadda muka magana tace to yaya abubuwan suke nace lalle ta ce san radio da cewa in mutum na ƙauye yana kama radio. Sannan kuma in mahabbaka saurari radio ba a wani ta handset akwai inda zaka shiga ka saurari su live
kamar me a cost implication mean no ne za a biya
eh to gaskiya abin da zaka ba sa dabaru ne yana 50,000 eh
to kamar radio nawa kenan ka ce kamar VOA da sauransu kamar
radio France da VOA Hausa rahoto ne za a yi kan wannan shiri da zasu
washe gari na saki kiran sa muka yi magana akan zai saka rahoton taron da wannan kungiyar ta yi idan za a biya sa kuɗi a kuma turo masa muryoyin mutanen da suka maganta a lokacin taron.
To akwai muryar su
eh akwai audio ya so inda zaka yi mana sai mu turo ma audio sai ka turo account sai mu turo ma kuɗi amma sai ka mana sauki
tunda dai ka da shi haka ka san Hausa sun kira na da aiki tsaro mu sai kuma iya abin da zai kara hada mu tare da mu da su ko ba ta ba
gaskiya.
So yang tiga badan ni ada dua orang.
40 a Nigeria.
An gaishe ka Muhammad Nasir. Yanzu kuma ga Hassan Umar Tambuwal da rahoto na musamman.
Noma da kiwon dabbobi wata babbar madogara ce ga jama'ar Najeriya musamman jama'ar arewacin Najeriya inda ake kiwon dabbobi iri-iri tare da noma kayan abinci iri daban-daban. Ya Allah don a sayar ko kuma don a ci. Gwamnatin tarayyar Najeriya da gwamnatocin jihohi har da gwamnatocin ƙananan hukumomi suna ƙarfafawa jama'a da su tantsama a cikin harkar noma kiwon dabbobi sai dai a cikin shekaru da yawa sannu a hankali manoma da makiyayan dabbobi musamman masu kiyon shanu suna sulalewa daga arewacin Najeriya zuwa kudancin Najeriya. Akan haka na tattauna da wasu makiyaya da manoma a jihar Oyo.
Sunana Malam Adamu Aminu ni mazaunin Bodija ne.
A yanzu kai manomi
ne? A yanzu ni manomi ne na shiga noma sosai da ina baya-baya
amma dami kake nomawa.
Na farko dai noman masara na kama gadan-gadan a takaice da hannuna nake yi kaman buhu 150 a wannan lokaci da hannuna. A kwana ta sai na samu ci gaba sai na fara jaraba karas to karas din nan ina yi shi ma sai Allah ya ce maka naga falala to na ci gaba da noma shi ma tun ina noma kaman buhu 10-30 har na kai yanzu ina noma kaman buhu 300.
To kana noman kamar albasa wake kayan marmari haka?
Eh kwarai da gaske wato da damuna ina noma albasa ina noma latas bayan haka kuma akwai wake wanda yake shi ba irin namu na arewa ba kuma ana noma shi danye ne ake ake saide kamar rake shi ma fannin sa akwai in ka hanga can zaka gani waccan gonar rake ce gata nan dai a takaice dai za ta kai kaman rabin kilomita bare na fara noman sa amma bana na fada dahi a takaice dai zan samu kaman wato kai kaman 300 dai yanzu
dukkan waɗannan abubuwa da kake nomawa kama da wake karas rake har ma da albasa yaya kake yi da su
a lokacin da Allah ya sa na noma su na fito ana zuwa gona ta ana sai kun kuma kai jinkiri ba a saya ba ina diba ina kaiwa kasuwa ina da mutane waɗanda suke su suka kusa koya min irin wannan aiki su suka san yanda za su bar da shi idan naje za su ce to ga abin da aka hada sai in ce to Allah ya sa musu albarka
to duka waɗannan kayayyaki kaman nawa kake saidawa a shekara
a takaice dai ina saida kaya kaman na 800,000 har zuwa miliyan guda ina sayarwa
kun taba neman tallafi daga gwamnati
mun yi wa kungiyar mu rijista to sai zamana a wannan lokaci da zamu nemi tallafin ga gwamnati sai muka sakaki wannan sakaki namu ne ba na gwamnati ba
shin me ya baka sha'awar ka zo nan Ibadan kai noma kabar arewacin Najeriya
alhamdulillah kafin tsaida kafata a nan Ibadan in ce zan yi noma naje guri kaman misalin guri biyu wanda ne noma
a nan Ibadan ne
a Kebbi City
a jihar Kebbi kenan
ana ce da local din digi wannan fadama ta su inda ake shinkafar nan to nan ma nayi shinkafa su kuma sara min to bayan haka kuma na dawo nan jihar Zamfara wani gari Bukuyin wannan ma na shekara biyu ina noman masara da auduga
shekaru nawa kai kana noma a nan Ibadan
to na samu shekara 23
Usman Umar manomi ne a nan Ibadan
me hake noma kai ma
ina noma rake da shinkafa da masara da wake
kamar buhu nawa ka taba yin da shinkafa da wake
shinkafa dai na taba yin buhu 111 wake kuma na taba yin buhu 92
wace shekara ka fara noma a Ibadan
yanzu shekarar da ni fara noma a Ibadan shekarar da mun ka dawo karanga ya zama shekara 18 kenan ko lokacin da fara noma
wannan noma da kake yana biya ma bukata
eh to a inda an ka fito a kashin gaskiya yana biya min bukata
a yanzu fa
yanzu kan a shekarar bana zuwa bara ba biyan bukata
saboda ni
saboda tanda ina da abu ga hannu wanda nake yi da shi yanzu kuma da hannu na dai nake
a nan jihohin kudu maso yammacin Najeriya wace jiha ka fara noma
ko ga ta oyo sai idan fara noma
baka taba zuwa wata jiha a nan kudu baka yi noma
ko tsarewa ban taba yi ba sai nan
me yasa ka zo nan Ibadan kana noma
eh Ibadan ba noma ne zo ba na zo da kasuwanci tabarbarewa kasuwanci shine sanadiyar ni kama noma
to a da ka taba yi da mota
na taba yi da mota tare da na taba yi da tare da sosai ba ko guda ba
wannan lokaci kamar kadada nawa kake noma
ina noma kadada ko kuma eka bangaren shinkafa ina da eka 32 bangaren masara ina da eka 18 a rake da asha kundu nan nike da eka 42
kan nan waɗannan kayayyakin gona ko kuma kayayyakin abinci ina kaka kai su ka sai suwa
to a rake dai muna da yaran da ba ta wuce nan su suke zuwa suna ɗebowa suna sayowa har ranar da ta kare kuma a hada kuɗin ka a baka lafiya lau amma idan shinkafa mun ga ɗebo in ka ɗebo buhu 100 bakin amin da ka ware wannan zaka shiga gidanka akwai masayi wanda zai zo ya sai kai tsaye ya baka kuɗin ka ko a gona ko kuma ka kawo gida
dan kasuwa ne mai sayan nan ko gwamnati
dan kasuwa ne
to kuna da kungiya
tabbata muna da kungiya
to mi kungiya ku ta yi a wajen neman taimako ga gwamnati
eh to zuwan mu a wurin kungiya sun ga mun cewa sai mun bude account a banki kuma mun bude account a banki sun ce sai mun yi wata uku muna sa kuɗi kuma mun yi wata uku muna sa kuɗin kuma ba mu samu wadancan ba mu samu namu ba
amma kun nawa ne kuɗin ku kuka sa a banki
eh to wannan kuɗin ban iya gane ko nawa ne
sunana Alhaji Buba na Macca ni makiyayin shanu ne
amma waɗanne irin shanu kake kiyo
shanun mu bakwalkwali ne muke kiyo a nan Ibadan yanzu
kamar shekara nawa kana kiyon shanu na Ibadan
to yanzu marbi na da can inda ni hito na kai shekara kusan 25 ina nan
saboda me ka bar kiyo a arewacin Najeriya ka dawo na Ibadan kana kiyon shanu
arewacin Najeriya Zamfara nake Gumi local game abinda an matsala don samun ka bar Zamfara rashin tsaro tsaro ya zan Najeriya babu shi babu alama tai ai kidnapping da mutane a dauki mutane a kore shanu a taho a dawo nan gaba daya kuma an nome gonaki ba wurin ba wata makiya ta shine samu ka dawo nan kuma rashin tsaron nan ba mu fata abin da samu hukuma koma can da bisa shemu saboda ko da kahu ka zo can yanzu ka ka tsantsan za kai ka je ka kwana sahiya ta waye ka fito akan rashin tsaro
kana nan Ibadan ta zaman lafiya ga makiyaya bisa ga arewacin Najeriya
kiya Ibadan ta muhimmancin zama lafiya 100% ga makiyayi yanzu ga dan adam ma a zanna
kimanin shanu na kake kiyo nan Ibadan yanzu
to gaskiya gurgudun ha shanu da muke kiyo za su kai kamar 270 haka
wannan kiyo kuma kuna ganin nasara a gare
gaskiya muna samun nasara a gare dan marke duk dan tsatsa ta haka kana ganin kamar shekara guda ko shi ya hinan wannan hito can lokacin da muke can kamar shekara biyu
ko kana da wani sako ga makiyaya
to makiyaya abin nika sako gare su su da tsare zuciya su na daya na biyu a zanna lahi a babbanna don kona in ana taba abin manoma to ana samu wata baraka tsakaninmu da manoma
sona na Abubuwa Basulube
kana kiyon shanu
ina yi ana Ibadan kasar Oyo
to wace shekara ka zo nan kana kiyon shanu
yanzu ka kai jira shekara 8 aga faga ina kiyon shanu
to me yasa ka bar arewacin Najeriya ka dawo nan Ibadan kudu maso yammacin Najeriya kana kiyon shanu
to abin da yasa saboda muna samun mu yawancin ruwa a kasarga da wuri-wuri kuma can arewa an banna wuraren kiyo da yawa daji babu daji ina da bayar muna hurumin mu wani wuri an nome shi amma har mun ga dawo
to shanun ku suna haiba anan suna karuwa
shanun mu gaskiya suna karuwa in Ibadan ka samu matsaloli suka ciwo daga baya ba
kamar waɗannan irin matsaloli
ana sa magani kuma ana galla zamu na
wani magani irin na guba
ana sa maganin guba
wace samu guba ga shanu
mu yi huskanta mutanen gana ɗan Benin su ka sa magani su caye mu suna gama mu da ɗan Najeriya ɗan mu Yarbawa
yanzu kai shanun ka an taɓa sa musu magani
an taɓa
kamar guda nan na mutu
to na samu matsalar guda biyu sun mutu
to menene mafarin a samu kuma wannan magani
ba wani mafari bayan suna zuwa kawai da su ga doya sai su a daji
ko kuna musu banna ne
babu wanda ta mutu banna wanda ka kun bilima biya ba muna zan laya da su
to eh bukin mu'amala da masu masauki Yarbawa manoma
muna da mu san na su ba ɗaya ba biyu wanda yayi a mai iyaka mu ta banna a kira shi zanna da shi a yi sulhu ya biya
ka taba koma cikin shekarun 8 da kai kana nan Ibadan
kuka ni ban koma ba saboda ni nan ne mazanni na
wato yanzu kai ka san dan Ibadan
eh to ni ban mu dan Ibadan ba mu digirin dan kebe ni kai yanzu amma ina mu'amala Ibadan
kana jin yarbanci in ce ma yaka rofa
na sabi da Kano
in ce yaka sonha
na sabi da Kano
in ce oda roha
na sabi da Kano
in ce mabowa
dun na sabi da Kano ko da mai
amma in ce jokoha
dun na sabi da Kano
to oda bo Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
Ubana yayya haife ni ke kula da ni ba bai bar ni na ji dadi ba ubanna ga yaro zamani ke damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake tai da haifuwa kuma matan da yayan ma ya dubawa ubannin mu ku dai na wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin mu ku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa yau na shagi ya da kama baba ne gani nan ban da kaya baba ne nan na so ka da inda ka baba ne sai yi kwace da kaka baba ne yau na shagi ya da kama baba ne gani nan ban da kaya baba ne nan na so ka da inda ka baba ne sai yi kwace da kaka baba ne
Shiri na gaba
wasanni a takaice
Shugaban kasar Ghana Nanadu Dankwa Akufo-Addo ya baiwa masoya wasan kwallon kafar kasar Ghana tabbaci cewar
wasan zai dawo nan ba da jimawa ba amma cikin hali na kariya daga cutar coronavirus harkokin wasan kwallon kafa a nan kasar dai an dakatar da shi tun daga watan Maris a dalilin barkewar wannan cuta kasar Ghana ta yi rikodin waɗanda suka kamu da cutar mutum 40,000 sa'annan 200 sun kashe kalajira dakatar da wasannin kwallon kafar yayi sanadin kawo ƙarshen wasannin Premier League din shekara ta 2019 da 2020 da hukumar kwallon kafar kasar ta tabbatar da kuma duk waɗansu harkoki da suka danganci wasan kwallon kafa. Tsohon mai tsaron gida na kasar Ghana William Amamu ya jinjina wa tsohon shugaban hukumar kwallon kafan kasar Ghana Kwasniyantaci saboda kwarewa a shugabanci da ya nuna lokacin da yake rike da ragama na hukumar kwallon kafar kasar. William Amamu ya ce farko mataimakin shugaba na hukumar kwallon kafar Afirka yana da daraja da daukaka a wurin fuskan ɗan wasan kwallon kafa na ƙasa saboda irin gudummawarsa ga wasan kwallon kafar Ghana da ma Afirka da duniya baki ɗaya a zamanin sa. Nyantaci duk da abin da ya faru a kansa har yanzu ana ganin sa da kima da daraja da kuma ganin cewar ya gawurta a aikinsa. Daraktan sadarwa na kungiyar kwallon kafar a Accra House of Kwame Opare Ado ya bayyana dalilan da tashin nasa ya kasa tabbatar da kulle sabon yarjejeniya da Joseph Esu. A makon jiya klabin ta baya da sanarwar ficewan tsohon dan wasannin gaba na Edison Edwards bayan sun gaza cin mai sabon yarjejeniya da zai tabbatar da zamansa a klabin wakaka na gaba. Captain din kuma zai asanci ka tafafalis Anan ya nuna cewa ya yi farin ciki matuka da irin mutane masu baiwa da mai azanci ka tafo asanci ne otufu osaiki tu na biyu ya zaɓa su yi wa klabin aiki a matsayin daraktoci. Kuma daraktoci mai mambobi 10 na asanci ka tafo Dr. Kwame ce ke jagoranta a matsayin chairman Mr. Jude Atani mataimakin chairman suna kuma samun goyon bayan kwaje buwatin jinsi Kwesi Osaifuri Alhaji Lamini kwamanan mensa Josephia Ado Miss of Lenin Sasari Babu Kwame Kosi D. Kofi Amwa Aban Mr. Martin Osai Kuku Grube da kuma Mr. James Osai Brown da wannan muka yi son ƙarshen labarin wasannin na yau. Radwan Allah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a taƙaice.
Sojojin da suka kifar da gwamnatin Mali sun bayyana a kafar talabijin din ƙasar inda suka alƙawarin za su gudanar da zaɓe nan da wani lokaci da ya kamata. A yau Laraba shugabannin masu juyin mulkin suka bayyana matsayarsu bayan da aka yi ta kiraye-kiraye daga ciki da wajen ƙasar kan a maido da doka da oda a ƙasar ta Mali. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi Allah wade da juyin mulkin a wasanarwa da ya fitar, yayin da shi ma sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres da kungiyar raya tattalin arzikin yankin yammacin Afirka ta ECOWAS su ma suka yi tur da lamarin. Kakakin masu juyin mulkin waɗanda suke kiran kansu a matsayin kwamitin ceto al'ummar ƙasar ta Mali ya ce sun ɗauki matakin ne domin kaucewa jefa ƙasar cikin yanayi na rudani da rashin tsaro. A yau Laraba kungiyar tarayyar Turai ta EU ta ce ba ta amince da sakamakon zaben shugaban ƙasar Belarus da aka yi a ranar 9 ga watan Agusta ba, zaben da masu adawa da shugaba Alexander Lukashenko suka ce an tabka magudi a wani yunkuri na tsawaita shekara 26 da ya kwashe akan karagar mulki. Shugaban majalisar kungiyar ta EU Charles Michel ya ce bayan taron koli na gaggawa da kungiyar ta kira an amince za a saka takunkumi akan wasu mutanen ƙasar ta Belarus waɗanda ke da hannu a tashin hankalin da ya auku da kuma magudin zaben da aka tafka. A da jiya Talata shugaban Rasha Vladimir Putin da yawa takwaran aikinsa Lukashenko ta yin taimakon soji ya yi gargaɗi ga shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel da shugaban Faransa Emmanuel Macron da kada su tsoma baki a harkokin ƙasar ta Belarus. Jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan sun aika da sakon neman tallafin gaggawa na dala biliyan 1.6 domin taimakawa 'yan ƙasar ciki har da ɗaruruwan dubban mutane da ambaliyar ruwa ta shafa wacce ruwan sama ya haifar a jihohi 17 cikin 18 da kasar ke da su.
Sau masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Levis Gresham wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni da kuma injiniyan mu na yanzu Bintu Esteru yake cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.